Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta Najeriya, da ake cewa naka a takaice, da kuma Dr. Mansur Kabir, tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida. Kafin idan da sauran lokaci kuma, za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jin mai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu, kun ji bayani da Hajiya Maimuna Muhammad ta yi akan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SEDPA sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira, na nemi sanin shin ina mafita.
Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar, kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akan gwamnatin tarayya. Idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya, asibitin manyan asibitoci ne kawai za su ba da wannan magani. Ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi, gwamnatin state suna da haƙƙi, a local government ma suna da haƙƙi. Idan aka yi tallafi gaba ɗaya, aka ce an yi wa wannan cutar rubutu, to za a samu cin gaba. Amma dai idan aka bari, aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki waɗannan nauyin waɗannan cututtukan da suke ɓullo mana, to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa, za ta yi likimo. Haka muna cin mun ci galaba, amma gaskiya matasanmu a yanzu yanda suke, su ne suke samun cutar nan. Kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta koma kan matasa, to ba mu san abin da zai kai ba gaba. Su ne, saboda kamar yadda su tsora ke cewa su ne sexually active yanzu. Yawwa, su ne yanzu ma aure za ta haihu a gurinsu, amma ba haka ba tsofaffi a da wasu ma za su ce ai sun kai wani fannin menopause, amma da cewa ma sha'awar ma bai damunta. Amma shi matashi zai tafi koyaushe ya je bai damu ba. Da ai kamar da na gaya miki, muna ta faɗarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga, saboda muna samun tallafi daga ƙasan waje, ko ta Global Fund, ta SEDPA, ko ta World Bank.
To yanzu ai kin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun daina, ƙungiyoyin sun ja da baya.
Sun ja, yawwa, sun ja daga baya. Yanzu dai a tsaki wajen kashi 20%. To kin ga ko ƙasanmu dole su ɗauki wannan nauyin gaba ɗaya na yin ɗarin ma, in ya so su kawai ƙari za su kawo, maimakon a ce su suke yin komai yanzu san tafi. Yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita ƙasar ta mu ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai, saboda a ceto al'umma daga wannan cutar.
To ya batun kin san da ɗin idan mace tana da ƙanjamau ɗin, akwai tun da ana ba da magani ɗin mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba. To bisa bayanin da kike, an samu koma ba to ta wannan fannin fa, kamar macen da take da ciki shi an samu ci gaba ne ko duka
ɓangarorin? Ko a da ɗin ma wannan da Bature ke cewa prevention of mother to child transmission ɗin, ko in suka duba a wannan report ɗin da gwamnatin tsakanin duniya, mu Najeriya ta mu ƙasa take. Ko a da ɗin, saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko? Idan kuma in tana karkara, wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji? Dole sai dai a kalle ta a ga ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take, shi ya sa a ciki ta tafi binni a je a miki gwaji. To kin ga ko kafin ta zo binni a gwaji ai an kai stage inda yake maybe ba za a iya mata tallafi. Da muna wa ungozomomi bita ta yanda suke, idan sun duba sun sayin sun sai su furo a kai ta a cikin. To yanzu abubuwan ne sun yi ƙasa gaba ɗaya gaskiya, saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan, saboda a wannan recommendation da ake shi ne daga an san cewa tana da wannan cutar, to ba za mu tsaya ba sai mu fara ba ta magani ta fara sha. In gane an yawwa, kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani. Saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba, ana cewa can yanda shi za ta samu fadanta ya samu wannan kwayar cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar 20% ko? Amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida wanzo mata ɗauka kuma har jinin ta ya taɓa jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar.
Za ta haifi ɗan kenan.
In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa asibiti. Idan ta je haihuwa asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? To ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi. Shi ɗan a bashi magani yana sha, ita ma a bata magani tana sha.
To a saboda ci gaba.
In ba asibiti ta haihu ba ta haihu a gida to wannan ba yanda za a ce an hana ba za a iya tsaida. Za a iya samu a samu sa'a cewa ita unguwar Zoma ko an mata jita ta san da za ta yi ta ɗauki haihuwa. Amma a lokaci sau tari za ka ga cewa ita unguwar Zoma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai. To kin ga chances shi ne za mu ta haihuwa ‘ya’ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba. Sai har yaro kafin ya kai shekara 5 ya kanjamu ya yi ya kamar yadda bincike ya nuna ɗan da yake da wannan cutar da ƙirƙirtawa shekara 5. To kafin wannan shekara 5 ma za ka ga daga an haife shi za ka gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi jiba a ta ba shi maganin gargajiya kafin a ce shekara 1-2 ya mutu ba za a sani.
Cewa ƙanjamu ba ne.
Haka za ta yi ta haihuwa ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta.
To ashe da sauran aiki kenan.
Da sauran aiki a gaba gaskiya tana ƙasa tana dabo.
To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yi ba kenan.
Yanzu dai muna 2016. Ko? Shekara 2014 za su taho kenan muke magana. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske. Wannan allura da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta an samu kasashenmu na Afirka mu Najeriya mun samu an fara bayar da ita. In kuma za a bayar da ita kada a dogara da tallafi.
Dalibi dai masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba. Haka ne, to shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kudin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan ƙanjamo kan shekara ta 2030.
Ba na zaton za a ce an cire ta ga baki ɗaya amma ina kyautata sannan da shekara 10 zuwa shekara 15 idan muka ci gaba da abin da muke za mu samu sauki kwarai. Saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon ƙanjamau ɗin. Amma na gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi kuma buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu tun mu da muka taso daga kasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi da fatan Allah ya sa a samu nasara.
To batun samu ko kuma ƙirƙiro allurar rigakafi fa.
To kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana kokarin yin kirkirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin dan adam ne ta shiga cikin ɓargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa. Saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike. Amma a yanzu nan da ke magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta Kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lafiya.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a kai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shine babban dama abun tsoro daga irin kirkirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna bukatar a sa su a magani. Amma a irin kirkirar da aka yi a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 45 zuwa 50 basu ɗari ne kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba ga ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne yasa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba, in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba, za ku iya samun wato a care wannan cutar nan da shekara 15. To lallai akwai wannan ƙalubale kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗen isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya.
To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya?
To Najeriya kin san tana daga cikin ƙasashen da suke jan duniya a baya ƙwarai. Saboda shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar. Muna buƙatar lokacin estimate miliyan $120. Gwamnatin Najeriya da ƙyar take ta iya ba da miliyan 8 zuwa miliyan 9. Gwamnatin Amerika take ba da miliyan 45 da sauran ƙungiyoyi. To Najeriya tana cikin ƙasashe da suke lallai ba sa sa isassun kuɗaɗe. Don kin ga Afirka ta Kudu tana da ƙanjamau da yawa, kin ga India, amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da Najeriya take. Shi ya sa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya. Akwai buƙatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawanmu kuma za su taimaka wa mutane.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a wannan filin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Ba mu bai hoje da ke ba ta hu sun dai ke la ilaha illallah ba mu bai hoje da ke a sai da ke ka ce duniya ana ta wani sani ba ana rawa ku ji